Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alher Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida sunana Zahra Aminu Fage idan ba sauraro ba ku manta ba a ƴan makonnin da suka gabata muka kawo muku shiri akan kama wata ƴar jarida a jamhuriyar Niger mai suna Samira Sabo mai fafutuka a kafafen sadarwa yayin da aka kaita kurkuku akan wasu bayanai da ta saka a shafin Facebook game da ɗan shugaban ƙasar Niger wato Mamman Sani Isuhu Muhammadu. To a wannan mako za mu ka muku yadda wata kotu a birnin Yamai ta wanke ɗan jaridar bayan da ta shafe kwanaki 50 a kulle a gidan yari sakamakon karar da ɗan shugaban ƙasar ya shigar a kanta bisa ga korafin cewa ta yi masa ƙarfi saboda zarginsa da hannu a kuɗaɗen makaman da aka handame a ma'aikatar tsaron ƙasar. Ga wakilin murya Amurka a Yamai Sule Mumin Farma da ƙarin bayani.
A ranar Talata 28 ga watan Yuli ne kotun Tribunal de Grand Instance or Class ta birnin Yamai ta bada sanarwar sallamar Samira Sabo daga kurkuku bayan da alkali ya gano cewa zargin da ake wa ƴar jaridar ba shi da tushe. Maitar Gudal Efred da ke ɗaya daga cikin lauyoyi ukun da suka kare ta a wannan shari'a ya gaya wa sashen Faransanci na muryar Amurka cewa ya ce abin da ya kamata a lura an sallame ta ne saboda babu kamshin gaskiya a laifin da ake zargin ta da aikatawa ma'ana an wanke ta wato bai cancanta ba a kulle ta a kurkuku daidai da sakar guda amma kaga ta shafa kusan wata biyu a tsare za ta koma gida ko da aka yi katari bangaren mai kara ya dauka kara. Lauyan ya ci gaba da cewa Samira Sabo kwararriyar ƴar jarida ce da ta san makamar aiki. Sanin kan digin aiki yasa bata ambaci sunan kowa ba a rubutunta. A yayin zaman shari'ar da ya gudana a ranar 14 ga watan Yuli, alkali mai tuhuma wato Procureur de la République ya shawarci kotu ta yi wa ƴar jaridar daurin makonni 5 a kurkuku tare da biyan tarar miliyan guda na sefa. Ganin yadda alkali ya yi watsi da wannan bukata ta hanyar sakin Samira, mijinta Abdulkadir Isuhu da ke ɗaya daga cikin mambobin kungiyar ABC ta M-Blog ya jinjinawa mashara'anta domin a cewarsa ta nuna alamar adalci a wannan shari'a.
Kai an ce maka da shari'a da Dan Muhammad Isufu dole ne ka ji wani abu sai ya da muka ga abubuwan shari'a take zuwa a kasar tamu abin sai ba mutunsu. Me yanzu da muka gani ke sakamakon kuma da aka bada jishin ya ce shi ba komi bai tuhuma telefoni. In dai gaskiya jishi suna ta haka cikin kasar mu sai mu ji dadi mu ga kai kamar kasar tana ci gaba. Sai in an ce ana dauka a yi jama'a wani dauki wani party jiji dauki rufa akwai matsala mai da muka yanzu abin gaje gaskiya farici abokan ta ce za su shiga cikin procedure administrative na can gidan kwasu.
Tunide Samira Sabo ta koma gida a yammacin ranar Talata 28 ga watan Yuli inda ƴan uwa da abokai ke taya ta murnar fitowa daga gidan sarka yayin da har yanzu a nasa bangare Mamman Sani Isu Muhammadu mai kara ko wani lauyansa ba su ce kalaba akan wannan hukunci. To amma wani makusancinsa Muhammad Abdulkadir cewa yake
babu wani zancen a ce wai ta ci wata galaba da sauransu. Mu ne muka ci galaba, mu da aka tozarta ko kuma a so a ci zarafin mu da sauransu. Mu da mun bukatan mu mutane duniya ta shaidi cewa lalle abin da ta kwadi ba ya da tushe kuma ba ya da makama mu abinda muke son mutane su sani abba mutun ne kamar kowa yana da jini cikin jikin shi yana lunkwashi yana da tunani yana da ra'ayi ba wai dan abba yana daga shugaban kasa shugaban jamhuriya mai daraja Alhaji Isu Muhammad za a cewa mutane su cika ransu ba babbaka akan iyauci da mutuncin shi
a ƙarshen watan mayun da ya gabata ne yar jarida bugo da ƙari shugabar kungiyar ABC ta masu fafutuka ta hanyar yanar gizo Samira ta ayyana a shafinta na Facebook cewa dan mai gida yana da alaka ta kudda-kudda daya daga cikin yan kasuwar da ake zargi da hannu wajen handame makudan kudade a ma'aikatar tsaro domin sun saba ganawa a kebance a manyan otel-otel na birnin Paris saboda haka dukkan hukuncin da ya hau kan dan kasuwar dole ne ya lutsa da dan mai gida abinda dan shugaban kasar Niger Mamman Sani Isu Muhammad ya ce da shi take saboda haka ake ganin ya fake ne da sabuwar dokar hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta wajen maka yar jaridar a kotu matakin da shugaban kungiyar yan jarida masu bincike Musa Aksare Allah wadai da shi
gobe kowa ya san wagga sanda tana iya bugun shi kai mai television ko kai mai radio ko kai mai wani abu can kai dai dan jarida ne ka rubuta shi ko ka wallafa shi wani yaje ya hauda shi bisa wannan yanar gizo kenan wagga dokar tana iya bugun ka to shine ya kamata kowa ya tashi tsaye ya san wagga doka ya kamata mu yake ta da yadda muka saba yakin irin muka saba muna kaima irin wadanga dokoki hari na asan a huduma yan jarida hakkin su tunda so ake a hana yan jarida su yi aikin su yadda ya kamata
lura da sabon yanayin da aikin jarida ke shirin fadawa a Niger yasa cibiyar yan jarida ta kasa mai zonde la presse shirya wani taron karawa juna sani domin a fayyacewa manema labarai wannan sabuwar doka
akwai confusion da yawa da mu ma masu jarida muna yi dan ordonnance 035/2010 yana kare dan jarida akwai wani article sosan said yace du wani layi da wani jarida yayi cikin aikin shi ba a iya a kama shi a kai shi kasu babu dai detention preventive babu gaddavi babu wani juju da ya isa ya kama shi yake a kai shi kasu amman da ne akwai da yana biya tara ko da yana biya to yau nouvelle technologie de l'information réseaux sociaux internet mutane kuma suna aiki da wannan kaya na zamani donc en jarida da yawa suna yi confusion par rapport wanga takarda biyu loi sur la cybercriminalité akwai bambanki dan ordonnance 33/035/2010 yana kare mu mais sai akan aikin jarida in ka kuta daga wannan aikin jarida ka tsayi bisa réseaux sociaux ka yi wani magana loi cybercriminalité yana bugunka
dokar wacce ba a wuce watanni biyu da so mazartar da ita ba na da alamun cin karo da wacce gwamnatin Niger ta saka wa hannu a shekarar 2010 wacce ta haramta kulle dan jarida akan aikin sa abin da yasa editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa kiran yan jarida su zurfafa bincike akan dokokin aikin jarida na wannan kasa
yau yan akwai babban matsala wadda ke da kai in ce maka ba ma aikin jarida daya ba cikin ma ta yadda harkoki a nahiyar Afirka rashin karatu dokoki suna nan an yi amma sai kaga da yake mutane ba su dokowa suna karantawa ba su iya sanin miyo anan dokokin sun hakumsa sai daga baya bayan ka tashi kai wata ka so baraka sannan a karanta maka a ce ai ka taka shahi kaza kudiri kaza sakin layi kaza na doka kaza duk wanda ke cikin wannan aiki na jarida ya san da lalle akwai dokoki waɗanda an kai sai dai mu karankan mu yan jarida muna ma dokokin karan tsaye sannan hukuma su ma ana su bangare suna ma dokokin karan tsaye
baya ga Samira Sabu editan jaridar Le Courrier Ali Sumana shine dan jarida na biyu da aka bugawa dokar hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta inda ya shafe kwanaki biyu a hannun yan sandan farin kaya bayan da wasu suka kopi wani labarin sa da suka yada a kafafen sada zumunta wanda ke cewa yan kasuwar da aka samu da hannu a rubda cikin da aka yi a ma'aikatar tsaro sun fara ramka kudaden da suka handame a maimakon su gurfana a gaban alkali kamar yadda gwamnatin Niger ta yi alkawari a baya. Matakin da kungiyar Amnesty International da RSF suka ce yunkuri ne na toye aikin yan jarida a Niger.
Shirin dandalin ɗan jarida na wannan mako zai gasa aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka a Yemai wato Sulaiman Munbarma ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
da zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya
akwai waɗanda su suna adawa da kowace gwamnati idan ba a ba su kuɗi bana so in kira suna amma suna suna da suna irin na wannan wanda ya kira in suna da sunaye irin wannan na dattijan arewa
jama'a barkan ku da wannan lokaci kuma barkan ku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai waya muna fatan kuna nan kalauka mai da muke a nan Washington DC da yarda Allah yau muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawara da muka yi kwanaki muna ji ana fafatawa a tsakanin babban jigon kungiyoyin matasan Najeriya na Sura Ashur Sharif da kuma lawaya koko Barista Aliyu Abdullahi mawakilin fada shugaban ƙasa a Najeriya inda suka jima suna fafatawa game da harkokin da suka shafi tabarbarewar tsaro a Najeriya to daga cikin abubuwan da zamu ji sun tabo a wannan kashi na ƙarshe a yau shine hadda magana hakurin da Buhari ya bayo ɗan Najeriya ko sun yi ko kuma za su yi din da kuma maganar jankunan da aka ce shi Buhari yayi wa wato komandojinsa na soja sannan zamu duba zargin da ake na cewa Femi Adesina wato hadimin shugaban Najeriya din na watsa labarai ya zagi Professor Ango Abdullahi mu ma duba rawar da ko kuma halin da mutane irin su Ango Abdullahi su Paul Onungo da sauransu suke ciki wanda suka taya Buhari aiki a can baya to muna fata za ku kasance ta da mu ba ta da bata lokaci ba bari mu hannu taku da Hassan
Alhaji Nasura idan muka duba akan batun tsaranan dai shugaba Muhammadu Buhari da kansa ya fito ya bawa ƴan Najeriya hakuri kuma ya tabbatar da cewa za a yi abin da ya kamata da muka kawo shi a tsaranan amma ku bisa ga yadda kuke ɗaukar al'amura kamar ku gamsu ko
abubuwan da a baya kake magana ko ko abin da suka fara a wannan satin
a wannan tsakanin nan ma ya ce
a wannan satin kake magana to akwai abu guda biyu na farko lokacin da muka yi wannan zanga-zanga a ranar da muka yi zanga-zanga ya fito ta kalamai da yake ba mutanen Katsina hakuri da cewa masu zanga-zangar su yi hakuri su gaza abin da zai faru to ɗaya kenan na biyun su kashegarin ranar zanga-zangar an tura waɗannan manyan shugabannin harkokin tsaro sun je jihar Katsina sannan jiya ya yi wani taro da su hafsoshin sojoji inda ya fito ya faɗi wannan kalmar wace tun da ya zama shugaban kasa bai taɓa faɗa musu kalma makamancin haka ba to mu a fatan mu a matsayin mu na yan kasa sai mu ce ubangiji Allah ka sa wannan abin ya zama sanadiyar kawo ƙarshen al'amara Allah ubangiji ka taimaki jami'an tsaron ka taimake su ka ba su nasara akan waɗannan masu tawaye waɗanda suke masu shiga ubangiji Allah ka shirye su su kuma raguwar da ba za su yi rubutu Allah ka ije musu ka ije mana sharin su kuma ka ba wa jami'an tsaron nasara kansu dan haka muka a yanzu ma mitin ake sa ga na da muka rubu da ni in tashin tafi muna mitin ne akan magana yiwuwar ci gaba da zanga zanga mutun da asabar ne za a yau da safi kungiyar ta amarewa
kuma ce ku an kare ai kenan
eh kungiyar da ta amarewa ta yi mitin da mu da ta yi mu sassauta saboda su ma suna kallon well I don't know kai kasan mai san mutunci ko kasan marasa mutunci domin
akwai masu
zan baka an samu akan hakan da ka tambaye ni sun nemi cewar wannan abu da saga yayi suna ganin ya kamata a sa ido a gani abin shi a kalla a gani daga nan zuwa ta biyu a ga irin ci gaban da aka samu idan ba ci gaba kullun ana cicikan gwamnatin har zuwa wani lokaci da yake nan to kaga sai na da kan kalmar da ya fada ita ce kalmar da dan sanda suka tume ni akan ta yanzu ya ce amma shugabannin da ta arewa mara samu mutunci ko masu mutunci very good
nan akwai masu kirki
eh ko ma menene a shugabanci duk mutumin da ya fito ice yana so ya shugabanci mutane to dole mutane sai sun tuhumce shi akan yadda yake shugabancin su dan mutum ya tuhumce ka akan yadda kake shugabancin sa bai zama mutumin banza ba bai zama mutumin banza ba kuma ban san irin gudunmuwar da ka bayar a yakin neman zabi ba wanda kake so din ka cin ka ce ka ce wa marasa mutuncin gudunmawa da dawainiyar da suka yiwa shugaba Buhari na kawo gwamnatin Buhari kai ba kai shi ba ban san irin gudunmuwar ka ba domin sai yanzu naje ka ni ko na san tun daga ran da Buhari kafin ya shiga announcement ya shiga jam'iyya muka fara aikin yakin neman zabi har yanzu ya announce shiga jam'iyyar sa sannan daga 2011 zuwa 2015 da aka yi zaben sa na san abinda ita kungiyar da tijan arewa ta yi masa na san abinda shi professor Angon yi akan gwamnatin da ta gabata wanda kowa ya sani sai da aka bude mota yana mota a Bauchi yana tafiya soldiers ka bude mota sauta har shashi 12 aka raba har yanzu ana shari'a a court da shi so da haka in akan ciwar gwamnati ta lalace sai an gyara ko muka zauna kuma Ango Abdullahi da ake cewa makiyin bar ko bai san bar ko a yanzu da ake kalla ake san a ce masa mara mutunci na san da ni da shi da Salamon Dalo da Paul Onongo yadda muka yi da pastor Aminci sai da muka tara masa pastor da bishop guda 500 a Sheraton Hotel suka zo suka tabbatar da cewa su kristoci ne na arewa shugabanni sun yadda shi za su taimaka suka sa hannu ya zo ya zauna muka dalilin shi ga su muka yi meeting da shi aka yi wani shi to da haka ba yadda za kai ka ce waɗannan mutanen makiyan Buhari ne su
to kana jina ba wai makiya bane ni baran kalle su a matsayin makiya ba ina nufin masu kirki kasa san da sai hankali so kana jina ina nufin masu kirki da marasa kirki kuma gaskiya ne yes akwai masu kirki akwai marasa kirki yawwa akwai waɗanda su suna adawa da kowace gwamnati idan ba a ba su kuɗi amma idan an ba su kuɗi za su yi shiru so in ba su za su diga adawa da wannan gwamnati da abin da ya dace ayi adawa a kan shi da wanda bai dace ayi adawa kan shi ba mun san wannan da tije kuma suna nan kuma
suwaye
ba na so in kira suna amma suna suna da suna irin na wannan wanda ya kira in suna da sunaye irin wannan da tijen arewa ka gane
arewa amma kungiyar ta arewa guda biyu arewa akwai arewa conservative forum akwai kuma northern elders forum
so ba ta farkon ba yawwa amma a ta biyu
na ga northern elders forum kenan
yawwa ina tabbatar ma akwai mutane a cikin ta waɗanda su aiki su kenan a kullum a kowane ƙarƙashin mulkin kowane shugaba idan aka bada kuɗi su bi ka in baka bayarwa kaɗan daɗe baka bayar ba ko kana bayarwa ne in ka daɗe baka bayar ba ba za su bi ka ba wallahi zan iya ma koran su akan haka sannan kuma batun yin Buhari ko wani contribution da suka yi na Buhari a da can da yawa da aka zo wannan zaɓen ai ba su yi ba a cikin suka yi kuma PDP suka yi kwarai kuwa ka zai ka bincika kai dan jarida ne saboda haka ba su ji daɗin abin da ya faru ba amma ina ganin ba shi bane subject din mu na discussion subject din mu na discussion versus Aroni na ji daɗin addu'o'in da kai wa musamman Jaromu kuma abin da yasa sai tun farko in ka tana magana da Jane ta farko na ce ya kamata idan aka dan yi abu mai kyau a dan ya ba saboda su ba dan Buhari kade ba amma ko saboda rundunar sojojin mu wallahi in suna karantawa kuma suna ji a radioyi irin kalaman yadda yanzu yawanci ake kaman zagin su ko kuma ake kushe kokarin su ba sa jin dadi ni na san haka dan ina magana da yawancin su amma in suna ji irin wannan hira kaman karshen magana da kai dan su irin addu'o'i da ka zuba musu suna jin dadi su ma kana kara musu yunkuri na yin abun musan cewa
ina so azumin sura in na fahimce shi kamar ku abin da kuke yi kuna sake wato kuna ba ku karawa sojojin mu kwarin gwiwa kuna kamar kuna
diskutai wato darasi ne zaman kansa domin zan kalubalance shi ma zan ci da shi waɗannan manyan hafsoshin ya tambaye su
ba su a jami'ar
ina zuwa ai tun daga hafsoshin ni a gargashin kungiyata daga wata uku zuwa yanzu na rubuta musu takardu sun kai guda uku na bayanai na sirri da muke samu da kuma ta hanya taimake su da information dan a taimake su a cikin aikin su ina da kofin takardun kuma zan iya fito da su kuma su jami'an sun san mun taimaka mun rubuta musu kuma sun yaba abin
da ainihin su kansu suna cewar wato wasu daga cikin nasarorin da suke samu yana biyo bayan irin haɗin kai da yan ƙasa na gari suke ba sai suna faɗa su ma
eh to ai shine abin da ke so ya fahimce mu yau gwa ɗaya kenan na biyan su ina so ita ku Radio and Voice of America ku sake ba mu lokaci so da kaga ina da abuwa dewa ne yanzu ke ta rike shi ma kaga tafiya ci a gaban sa ina so ya zo mu zauna ni da shi zan gaya masa abin da ya hada ya sano zan Elders Forum ta ci ba ruwan ta da Buhari a 2015 a'a ayi yayi yawa saboda
haka burbuje tafiya ka so yake sai kaga shi
abin da ya faru tsakanin mu da Buhari akwai shawarwari da muka zauna muka yi da shi na sirri kafin a rantsar da shi zabe muka ba shawarwari akan yanda zai tafiyar da mulkin kasar nan inda ba za a samu matsala ba muka nemi ya jawo kudu maso gabashin Najeriya wato kasar Inyamurai kada ki kalli ba su taimake shi ba sannan kujera da za ta zo arewa mafi girma a dauka a bawa kananan kabilan arewacin Najeriya wato Kiristoci saboda na faɗa muku irin abin da muka da su har suka su taimake a kada kai arewa ta zama ɗaya ce zabe ba a taba yin haka ba tarin siyasar Najeriya sai ya karye wannan alƙawarin kuma ina zuwa shi ta nace da wannan darasi ne zaman kansa
ya jira
ban ga magana ba ka shiga kuma kana cewa shi sa na ce da kai ban so kai wannan zancen yanzu ba na farko kenan na biyu kun san lokacin da muka je muka zauna da shi akan kasafin kuɗi na 2016 yanda aka yi wa arewa wakaci ka tashi da abin da imana mun zauna da shi akan kasafin kuɗi na 2017 wanda shi ma aka yi wa arewa hannun wakaci ka tashi muka samu abu mai
to ma dalla to jama'a nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa muna fatar an samu abin da aka amfana da shi daga cikin ta kuma Allah da mako na gaba za mu kawo muku wani sabon shiri yanzu kan madadin su bakin namu wato shi Nasura Ashura Sharif da kuma Barista Aliyu Abdullahi tare da Grace Sharif Abdul da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri da kuma shi kansa wakilin mu na can Abuja Hassan Kaina da ya haɗa mana wannan muhara kuma ya aika mana ita a nan Washington Aliyu Mustafa Sakwatani a nan Washington DC muna fatan mun banku lafiya sai anjima
Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri